Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 12 ga watan Satumba na shekarar 2017. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu masana a Najeriya akan shirin tsara iyali da gwamnatin Najeriya ke shirin ƙara faɗaɗawa a matsayin wani bangare na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma dauke da rahoto akan bude sabon babban kamfanin kiwon kaji da aka yi a jihar Kaduna. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ci gaban da aka samu na bude sabon kamfanin wanda zai samawa matasa da yawa ayyukan yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma cikakken labaran. Daga kausan harshe yau Talata, kasar Koriya ta Arewa ta caccaki shawarar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yanke na azamata takunkumi mai gauni. Kuma ta aika shaidan cewa Amurka ce za ta fi ɗanɗanawa a saboda ita ta jagoranci ɗaukan wannan mataki. Jakadan Koriya ta Arewa a wajen taron kwance ɗamarar yaƙi da ake yi a Geneva, Han Tae-song, shi ne wannan furucin. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa 'yan jarida a fadarsa ta White House cewa sabon takunkumin wani ƙaramin mataki ne da ba za a kwatanta da abin da zai faru a kan Koriya ta Arewa. Ko bajima ko badaɗe ba. Galibi dai ƙasashen duniya sun goyi bayan takunkumin bayan nan da aka azawa a Koriya ta Kudu. To amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai yi wani tasirin a zuwa gani kuwa.
A wannan makon kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzoma da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar wanda ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. Yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a yi wannan taron gobe Laraba bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kula da haƙƙin bil'adama mai suna Zaid Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisan ƙare dangi. Zaid ya faɗa wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yaƙin sa kai suka karkashe mutane da ƙona ƙauyuka a jihar Rakhine. Haka kuma ya ba da rahoton yadda sojojin Myanmar suke binne nakiyoyi a kan iyaka. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 370 ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh tun lokacin da tarzomar ta ɓarke a ranar 25 ga watan Agusta. Kimanin mutane 400 aka kashe a arangamomin da aka yi kuma wato na mai da martani da sojoji suka yi.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, wasu mazauna jihar Florida suka fara komawa gidajensu bayan ɓarnar da mahaukaciyar guguwar teku Irma ta yi wa jihar. To amma jami'ai suna kashe din cewa farfaɗowa zai ɗauki lokaci mai tsawo da kuma ban takaici. Shi ma kansa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya faɗa a jiya Litinin bayan da ya shawagi ta kan tsibiran jihar cewa farfaɗowa daga ɓarnar da Irma ta yi zai ɗauki lokaci mai tsawo. Ya faɗa wa 'yan jarida cewa kimanin ma'aikatan wuta 23,000 da ƙarin dubbai da suka je jihar domin taimakawa suna aikin maido da wutar lantarki. To amma ya ce tilas wasu mutane su yi shirin yin makonni ba su da wuta. An ɗora wa mahaukaciyar guguwar teku Irma laifin mutuwar mutane 5 a jihar Florida da 2 a jihar Georgia da kuma 2 a jihar South Carolina. ta kuma kashe akalla mutane 35 a lokacin da ta ratsa tsibirin yankin Caribbean a makon jiya. A yau Talata ne kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ziyarci tsibirin kasar ta Faransa da makociyar guguwa teku Ama ta yi wa banna sosai. Shugaba Macron ya isa yankin cikin jirgin da ya yi jigilar ruwa da kayayyakin abinci da magunguna da kuma na'urorin aikin gaggawa. Ya yi alkawarin cewa za a jigilar karin kayayyakin agaji da tura jami'an tsaro a tsibiran ciki har da tsibirin St. Martin da St. Barts inda wato wuraren da guguwar ta fi wa barna.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kwararru a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara dangane da yunkurin gwamnatin kasar na sa batun tsara iyali cikin shirin farfado da tattalin arzikin kasar. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar za ta sanya shirin tsara iyali cikin ajandarta na farfado da tattalin arziki, kwararru ke ci gaba da tafka muhawara. Kwararren likita a ma'aikatar Raya babban birnin tarayyar kasar Dr. Amina Zakari na duban batun ta fannin kiwon lafiya.
Tsara iyali muka dauke shi ga ita uwa. Ita uwa din ka tsara tsari, ma'ana ba a ce ka yanke haihuwa ba ko ka tsayar da haihuwa, a'a ka tsara shi yanda ita uwa za ta samu lokaci bayan ta haihu jikinta ya dawo mata, kuma shi yaron da ake shayarwa shi ma ya samu lokacin da zai sha nono ya yi kwari ya samu lafiyar shi sosai, yana iya gudanar da waɗansu abubuwa ba tare da ita ta taimaka mishi ko kuma ta galabaita ba. Amma a ce in mutum bai tsara ba, a ce mutum ya ɗau ciki na wata 9, sannan a ce kafin da yayi wata 3 ta dau wani, kaga jikinta bai riga ya murmure ba. Sannan shi kuma kaga idan aka tsara shi mai gida yana da lokacin da ya san cewa lokaci kaza ne za a yi kaza.
A cewar Dr. Bashir Nuhu Mabai, za a fuskanci gaggarumin matsala wajen shawo kan jama'a su fahimci me ma ake nufi.
Mu a tsari irin namu na Afirka da wannan tsarin ba zai yi aiki ba a al'adance a gargajiyance ko a da. Zaka tarar cewa yawan mutane a cikin gida suke sa su je su aikin gona wanda za a samu amfanin gona mai yawa. To wannan al'ada har yanzu tana nan a cikin jininmu, a cikin al'adunmu. Kuma sannan abu na biyu ga magana kuma addini. Saboda haka nan yadda gwamnati za ta bullo mu wannan tsari ta kuma fahimtar da al'umma ba karamin aiki bane.
To sai dai kuma kwararre kan halayyar bil adama Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na mai cewa.
To ni a gani na da kuma abinda muka sani game da ilimin tsara iyali, ba abinda gwamnati za ta dauka ta kuduri a gabanta bane. Kasashe da yawa da suka samu nasara wajen kayyade iyali, mutane da kansu suka yi don gwamnati ta fito da tsari da ya gyara tattalin arzikin kaza da zamantakewan jama'a, sai su jama'a su dauki wannan akan kuduri nasu na kansu ba don wani ya sa su ba.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. A yau ne aka kaddamar da sabon kamfanin kiwon kaji da sarrafa abincin dabbobi daban-daban a garin Cukun da ke jihar Kaduna, wanda shine kusan mafi girma a nahiyar Afirka. Shugaba Muhammadu Buhari ne ya bude wannan kamfanin wanda zai taimaka wajen samar da ayyuka ga jama'a da dama. Ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aika mana daga Kaduna.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce kimanin matasa 3,000 ne za su samu ayyukan yi, yayin da manoma za su samu sabuwar kasuwa biyo bayan kaddamar da wani sabon kamfani na Olam wanda zai rinka samar da kaji da abincin kajin da kuma sauran abincin dabbobi a jihar Kaduna. Da yake jawabi a wurin kaddamar da wannan sabon kamfani da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna, Gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya ce gwamnatin jihar Kaduna za ta amfana matuƙa da wannan sabon kamfani.
Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan rana da wannan alƙawari da wannan kamfani suka yi mana cewa za su gina wannan gidan kaji da inda ake fitar abin da kaji za su ci da kwai da sauransu, kuma su taimaka ma manomanmu sayan masaransu, sayan waken soyansu da kuma ƙananan masu kiwon kaji su ma za su samu taimako daga wannan. A da in mutum yana son kiwon kaji sai ya je Ibadan ya sayo ɗan tsaki, amma da wannan sai ka zo nan jihar Kaduna ka saya ba tare da sun mummuta a hanya ba. Sannan matasanmu wurin 3000 za su samu aiki a nan wurin, banda manoma wanda kowane shekara ana bukatar wurin buhun masara kadai wurin miliyan 2 da buhun waken soya wurin miliyan 1 wanda za a amfani da shi. Saboda haka babba abu ne wanda zai taimaki jihar mu, zai kawo ayyuka, zai taimaki manoma, zai taimaki matasa, kuma muna godiya. Mu kuma gwamnati, ko da yake mun ba su dama, mun ba su fili, mun biya ma kudin diya ga manoma dan samu fili su wannan aikin, mun kashe wurin naira miliyan 500 in Allah ya yarda, daga haraji da sauran fa'idoji da za su zo ma jihar, kudin da muka kashe zai zama ba wani abu ba.
Ministan ma'aikatar harkokin matasa da wasanni na tarayyar Najeriya, Barista Solomon Dalong, ma yana wurin wannan taro.
Waɗanda dama suna tsammani cewa mai girma gwamnan Kaduna, His Excellency Governor Rousseau, zai rushe gidaje, to gashi ya rushe talauci yau. Gwamnan Rousseau ya rushe talauci domin abinda aka yi nan yau, talakawa za su samu abinci, za a samu aikin yi, za a samu wadata, za a samu zaman lafiya. Babu abin da yana iya kawo wannan ba sai dai kyakkyawan shugabanci. Ina kyakkyawan fata cewa wannan kadamarwa ta kawo amfani a ƙasa, ta kawo abinci a ƙasa. Mun gode wa Baba Buhari domin ya sa ƙasa ta yi zaman lafiya, ana wa ƙasa aiki. Muna roƙon kowa a kawo gudumawa domin a gina Najeriya.
Wannan dai kusan shine karo na farko tun bayan dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daga birnin London don duba lafiyar shi, da ya halarci wani taro a wata jiha don kaddamar da wani aiki a wannan ƙasa. Yayin da a gefe guda kuma ake ta cece kuce biyo bayan hana mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris shiga wajen wannan taro, wanda wannan ya biyo bayan tsaurara matakan tsaron da a ƙarshe dai mai martaba sarkin Zazzau sai dawowa gida yi. Isa Lolikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ayada engare gade ku ya embinni daku da ya
madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan babban kamfanin da aka bude a garin Cikon dake jihar Kaduna, wanda zai kunshi kiwon kaji da sarrafa abincin su da ma na sauran dabbobi, kuma zai samar da ayyukan yi ga matasa da yawa. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Kasar Hausa babu ya da nuna rikino cika ba, kasar Hausa ne tambarin arewa dan da saki dan manoma, kalle tambarin arewa dan da saki dan manoma, arewa yo ina manoma, ina manoma yo ina kiran manoma,
azu sina ta jana kowa yana kirana, garin manoma, garin manoma, garin manoma.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Nasarawa.
To salamu alaikum
Hajiya Maryam. Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Nasarawa?
To alhamdulillah, kina magana da Garba Salih, likita radio na garin Agwa Bundo mun jihar Nasarawa a nan tsakiyar Najeriya.
To Mallam Garba, muna jin ka.
To a gaskiya wannan kamfani da aka bude abun farin ciki ne a gare mu matuƙa, domin daman kin san nau'in noma kashi-kashi ne. Na farko daman shi ma kiwo na kaji noma ne, kiwon shanu noma ne, kiwon awaki noma ne, har da shi noman ma noma ne. To kin ga kenan wannan gwamnatin lalle tana yi da gaske, za ta bunƙasa ƙasar nan da abinci, da kuma za ta yaye ma al'umma talauci, musamman matasa. Ina kira ku ɗauki wannan aikin da hannu biyu domin aikin kiwo din nan har maza da mata suna iya yi a cikin gida. Allah Ubangiji ya sa wannan yunkuri da aka yi, Allah ya sa ya ci gaba ya mamaye cikin Najeriya baki daya. Nagode Hajiya.
To mu ma mun gode Mallam Garba Sale, har yanzu dai muna nan a Nasarawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam Barka da aiki.
Mallam Shafale, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Alhamdulillahi. To a gaskiya ba abin da zamu ci sai dai fatan alheri, amma muna son mu jawo hankalin gwamnati ya kasance wannan an tsaya ne an yi shi tsakani Allah, kuma a fara da wannan abu ba wai a tsaya a jihohi a jiha guda ɗaya ba. Ya kamata ya zaga jihohin Najeriya. Dalili ko saboda talakawa nan suna nan a kowane jiha, saboda haka ya kasance an fadada kuma su manoman a ba su mahimmanci kar noma ya koma hannun ma'aikatan gwamnati, saboda manomi ne shi ne asalin ma'aikacin manomi wanda za a kawo harka na gona a bashi da fata.
To mun gode Mallam Shafale. Yanzu kuma bari mu je Kaduna inda aka kaddamar da wannan kamfanin. Assalamu alaikum, waye akan layi?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana. Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, kana lafiya? Menene ra'ayinka game da wannan kamfanin da kuka samu a Kaduna?
Alhamdulillahi, mu wannan kamfani da aka bude a nan jihar Kaduna, babu shakka mun da muka ji an ce duk fadin Afirka ma ba a ga kaman shi ba. To gaskiya ba karamin cigaba bane a gare mu, kuma muna fatan wannan kamfani da aka bude Allah ya sa zama alkhairi garin mu ɗan jihar Kaduna. Domin gaskiya Maryam Dauda, wannan idan kin ga irin yadda aka buɗe wannan kamfani da jama'a take a wannan guri, to babu shakka wannan abin san barka ne. Kuma shi wannan gwamna na jihar Kaduna Malam Nasir ɗan Rufa'i, fatan mu Allah ya ƙara mai azuma, kuma Allah ya ƙara mai ƙwarin gwiwa, kuma muna fatan Malam Nasir zai kawo wanda za su tafi, domin a tafi da wannan kamfani, a tafi da shi daidai, al'umma su samu aikin yi. Domin mu jihar Kaduna muna cikin farin ciki da annashuwa da muna da wannan buɗe kamfani da aka yi. Masha Allah, masha Allah. Nagode, a tashi lafiya. Allah ƙara Muhammadu Buhari lafiya. Nagode Alhaji Musa Garo.
To amma mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba, muna jinka.
To hakika buɗe wannan gidan kaji da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abu ne mai kyau, kuma dole a yaba mata. Yana da kyau kuma ta bunƙasa shi zuwa jihohin Najeriya gaba ɗaya, kusan a samu abubuwa a kowane jiha, saboda shi kamfani yanzu ana buƙatarsa, saboda ɗimbin matasa da muke da shi a Najeriya nan, idan aka samu da shi a jihohi da yawa za a samu aikin yi. Misali kamar mu a jihar Bauchi, a yanzu muna da kamfani inda ake sarrafa nama na kaji da na shanu. To mu ma muna buƙatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo jihar Bauchi ta bunƙasa mana wannan kamfani na nama ɗin. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi, ku tashi lafiya.
To Allah ya sa Mallam Ayuba, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam. Maryam Dauda kina magana da Alhaji Ruwa ce.
To muna jinka Alhaji.
Gaskiya mu murna kwarai sosai, wallahi muna murna sosai, mu murna kwarai wallahi Hajiya.
Allah sarki, to kana noma ne kai ma?
Amma kin ciki mu guda da mun kina ji Hajiya.
Eh, muna jinka.
Dan bakin ciki mu guda kawai da mun ka ji an sai hana mai martaba shiga wurin, mun ji ciwon haka sosai.
To amma ina ga kamar bisa ga rahoton da aka aiko mana an ce saboda matakan tsaro ne.
To ai wannan dai shi babanmu ne gaba ɗaya, duk da shi da gwamna. Gaskiya mun ji ciki, amma dai mun murna sosai, muna wa gwamnan godiya sosai wallahi.
To Alhaji, mun gode da ra'ayinka da kuma koken da ka yi. To yanzu kuma bari mu je Wakari. To ga dukkan alama layin daga malami, wato layin malami daga Wakari ya goce. Yanzu kuma mun sake samun wani kiran daga Kaduna. Kash, malami daga Kaduna shi ma dai layin shi ya goce. Gashi kuma nan ne a wannan jihar ce aka kaddamar da wannan kamfani. Ma sauraro suna son su bayyana ra'ayoyinsu daga Kaduna. Amma yanzu bari mu je Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
sunana Ishaku Musa Finga daga Maiduguri.
To Mallam Ishaku, muna jin ka.
Muna murna da wannan kamfani da aka bude. Ya nuna mana cewa yanzu gwamnatin mu sun fara himma don su ciyar da kasar mu gaba. Allah Ubangiji ya kara kamfanin albarka, mutane ta samu aiki. Allah Ubangiji ya ciyar da Najeriya gabaki daya. Kuma da fatan mu cewa kamfanin ya isa ko ina, ba wai a waje daya ba, duk yankin Najeriya a bude shi.
To mun gode Mallam Ishaku Musa, yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina tare da Ali Mai Gurmi daga Taraba Zin.
To Mallam Ali, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Gaskiya wannan kamfani da aka bude da za mu samu a Najeriya ya kewaye ko ta ina. To lalle da za mu ji daɗin al'amarin sosai. Oya kika ta jamariyan?
Wannan haka yake. To da fatan gwamnati ta ji wannan kukan, kuma waɗannan irin wannan kamfanin zai zagaya ko ina a Najeriya. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Awwal Ahmed.
To Mallam Awwal, muna jin ka, amma sai ka dan daga murya kadan. To layin kama ya goce, kuma ma dai yanzu lokaci ya daga mana hannu. Mun gode da kiran da kuka yi da kuma shawarwarin da kuka bada, da fatan waɗanda kuka yi domin su san ji. Gobe ma rana ce, za mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da wasar ƙwallon ƙafa za mu fara baku takaitattun labarin wasannin na wannan mako daga Jamhuriyar Nijar, inda magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ke murnar nasarar da ƙungiyar MENA ta samu a karawarta da ƙasar Burkina Faso ci 2-1 a ci gaba da gasar cin kofin ƙasashen yammacin Afirka 16 da ake kira IFOA da ke gudana a ƙasar Ghana. Yau Talata ake kammala zagayen farko, wanda a ƙarshensa ƙasashe 8 za su koma gida, sauran 8 ɗin za su ci gaba da kecireni. Sai dai a ɗaya ɓangare, alamu na nunin an shiga halin rashin tabbas game da yiwuwar halartar ƙasar Nijar a gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a fara a farkon watan gobe a ƙasar Indiya. Ƙungiyar ta MENA Kade ta yi fama da ƙarancin wasannin sada zumuntar da za su ba ta damar shirya wannan fafatawa. Domin cike wannan gibi, ƙasar Morocco ta gayyaci Nijar har ma ta ɗauki ɗawainiyar masauki da abincin 'yan wasan na MENA. Sai dai kuma rashin tikitin jirgi ya hana wa waɗannan yara zuwa ƙasar ta Morocco, abin da ya sa aka fara kira ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya agaza don ganin an fita kunya. Tawagar 'yan wasan karate daga Jamhuriyar Nijar ta taka rawar gani a kafsawar da wasu ƙasashe hudu na rukuni na uku da ya kunshi Najeriya, Benin, Togo da Nijar suka yi a birnin Cotonou. Nijar, wacce ta halarci wannan kwamfala da 'yan wasa 11 kacal, ta samu lambobi 13, 6 na zinare, 5 na azurfa da 2 na tagulla. A ƙarshe kuma, mutanen da suka ji rauni a ƙafa a sakamakon hatsarin ababen hawa da waɗanda ke fama da sanyin ƙafa, masu tokarawa da sanda da waɗanda ke amfani da keken guragu sun yi tafiyar motsa jiki a ƙarshen makon jiya, inda suka zagaye filin ƙwallon ƙafa na Janar Sani Kunce da ke mai. Ƙungiyar likitocin kinesiotherapy masu aikin farfaɗo da mutuwar ƙafa ita ce ta shirya wannan maci a albarkacin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jama'a ƙasar Sudan ta Kudu na fuskantar matsalar tsaro da matsananciyar yunwa da rashin abinci, waɗanda ba fari ko ambaliyar ruwa ya haifar ba,
illa wanda fafutukar mulki tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da mataimakin sa Riek Machar suka haifar. Rikicin ya kai ga yakin basasa a shekarar 2013. An bayyana matsalar fari a kasar a farkon shekarar 2017, amma matakin gaggawa da kasashen duniya suka dauka ciki har da Amurka, an samu nasarar kawar da farin cikin wata hudu. Duk da haka, wadatar abinci a kasar Sudan ta Kudu na cikin barazana, don akalla rabin mutanen kasar kimanin miliyan 6 suna fuskantar barazanar yunwa dake tattare da barazana ga rayuwarsu a wannan shekarar. Amurka ce kasar da tafi bada gudunmuwa ga yunkurin jin kai a kasar Sudan zuwa ga ayyukan taimako da tausayi ga mutanen kasar, ciki har da waɗanda suka gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da su. Tun a cikin shekarar 2013, Amurka ta taimaka da kusan dala biliyan 2 da miliyan 700 zuwa ga ayyukan taimako da tausayi ga mutanen kasar, har da waɗanda suka gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da su. A cikin shekarar 2017 kawai, Amurka ta bada taimakon dala miliyan 729. A kasar Sudan ta Kudu, babban cikas din shine kai taimakon gaggawa da samun hanyar zuwa ga masu buƙatar taimakon da ke cikin kasashe da ke da wahala da tsadar shiga a duniya domin kai masu taimakon. Kasar Sudan ta Kudu ta kuma kasance kasar da ke da matuƙar hadari a duniya ga ma'aikatan agaji. Tun lokacin da aka fara rikicin a watan Disamba shekarar 2013, an kashe ma'aikatan agaji 85. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, dalilan da suka hana kai taimakon jin kai sun kai kusan 630 a tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuli na wannan shekarar. Kusan kashi 36 daga cikin 100 na waɗannan matsaloli sun danganci tarzoma akan kaddarorin ƙungiyoyin agaji da na fararen hula. Yanzuwa yanzu matsalolin tsaro guda 27 sun tilasta ma'aikatan agaji 300 ƙaura daga wuraren da suke gudanar da ayyukansu. A lokaci guda kuma, ƙungiyoyin bada agaji na jin kai sun koka da cewar su da yawa ana takura zirga-zirgar da suke yi galibi daga gwamnatin kasar. A lokacin ziyarar da mai gudanar da ayyukan hukumar raya kasashe masu tasowa da ake cewa USAID a takaice, Mark Green ya kai, ya ce duk da cewa suna baiwa kasar Sudan ta Kudu goyon baya, gaskiyar magana halin da ake ciki ya ɓaci, wanda har ya kai ga ya kamata Amurka ta sake nazarin manufofinta a kasar. Muna kira ga shugaba Kiir da gwamnatin shi da su amince kuma su tunkari wannan rikici da ke addabar kasar ta Sudan ta Kudu, su dawo da shirin tsagaita buɗe wuta na dindindin da kawo ƙarshen dagula ayyukan jin kai da kuma rage yawan kuɗin haraji da suka sanya ma ƙungiyoyin agaji, da kuma fara tattaunawar neman samar da zaman lafiya da zai ƙunshi dukkanin ɓangarori. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin ƙasar Amurka.
A gaida Safinatu Sada da Sudangi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Daga kasar Hasha yau Talata, kasar Koriya ta Arewa ta tattake shawarar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yanke na azamata takunkumi mai gauni, kuma ta yi shaidin cewa Amurka ce za ta fi ɗanɗanawa a saboda ita ta jagoranci ɗaukar wannan matakin. Jakadan Koriya ta Arewa a wajen taron kwance ɗamarar yaƙi da ake yi a birnin Geneva, Han Tan-song, shi ne wannan furucin. A wannan makon ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar Yamman da ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400,000 acewa zuwa ƙasar Bangladesh. Yau Litinin, Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a wannan taron gobe Laraba idan Allah ya kai mu, bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama mai suna Zaid Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisan ƙare dangi. Ya faɗawa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yaƙin sa kai suke karkashe mutane da ƙona ƙauyuka a jihar Rakhine. A yau Talata, wasu mazauna jihar Florida suka fara koma gidajensu bayan ɓannar da makwabciyar guguwar teku Irma ta yi wa jihar, to amma jami'ai suna kashedin cewa farfaɗowa zai ɗauki lokaci mai tsawo.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shira. A madadin Jummai Alada ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Cornelius, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.